Sashin Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masallaro assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yakub makiri ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litinin 24 ga watan Yulin shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Aisha da kanun labarai.
To baba majalisar NATO wato majalisar NATO mai kula da al'amuran Ukraine za ta gana ranar Laraba domin samo mafita a game da safarar hatsi daga Ukraine bayan da Russia ta janye daga yarjejeniyar hatsin Russia. Wasu kungiyoyin al'umma a Najeriya sun nuna kin amincewar su da shirin majalisar tarayyar kasar na kashe sama da miliyan wato dala miliyan 56 don sayan motocin alfarma. Sannan kuma Rasha ta kai hari ta sama a babban birnin Odessa inda ya lalata wani gurin tarihi mai muhimmanci.
Kanun labarin kenan. A cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin Bola Tinubu a Najeriya ta kauce wa amfani da tsarin tsohuwar gwamnatin Buhari wurin tallafawa talakawan kasar.
Duk da cewa an san mutane suna cikin wani hali ana buƙatar taimako yanzu ma kuma ana gudun a yi kitso da kwarkwata. Shi yasa ake bin abubuwa a hankali.
Haka zalika a cikin shirin za a ji cewa rundunar sojan Najeriya a jihar Rivers ta kama makamai yayin wani samame a sansanin kungiyar IPOB.
Ai da makazan wannan IPOB din ba su karasar da nuni. Tuntuni suka ji suka kakkashe mutane a turanci sai ya ce wai masu harbi wanda ba sani ba unknown gunmen. Mutum sun hana mutane su fito kasuwa kuma mutane sai su ce wai unknown gunmen.
Sannan kuma za a ji wato shirin ciki da gaskiya wanda Sarfila Hashim Gumal zai gabatar a wanda yake sabon gabatarwa a kowace ranar Litinin. Amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
Masararo assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya kashi na farko. A jiya Lahadi, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky cikin wani sakon bidiyon da ya saba wallafawa a kullun ya sanar da cewa an shirya wani taron majalisar NATO don tattaunawa a game da Ukraine wanda za a gudanar a ranar Laraba. Mai magana da yawun bakin NATO Oana Lungescu ya faɗa a ranar Asabar cewa Zelensky ne ya buƙaci a yi taron a lokacin da ya tattauna da babban sakataren NATO Jens Stoltenberg ta wayar tarho inda ake sa ran za a tattauna halin da ake ciki sakamakon janyewar Rasha daga yarjejeniyar da aka cimma kusan shekara ɗaya da ya gabata wanda ya ba da dama a yi safarar hatsi daga tashar ruwan Ukraine ta Bahar Aswad. Ya ce hasali ma dai an saka ranar da za a yi taron nan take bayan da muka kammala tattaunawar a jiya, Zelensky ya shaida. Ya faɗa cewa taron na daga cikin jerin abubuwan da Ukraine take shirin aiwatarwa a wannan makon waɗanda za su inganta tsaron ƙasar. Sannan ya kuma ce ana shirin ƙara kaiwa ƙasar tallafin soji da suka haɗa da makaman tsaron sama, makaman artillery da makamai masu cin dogon zango. Lungescu ya shaida cewa za a tattauna batun samar da wata kofar da za ta taimaka wajen safarar hatsin Ukraine, sannan a matakin jakadanci za a yi taron. Taron majalisar kan Ukraine a karon farko da aka gudanar a wurin babban taron NATO da aka yi a Vilnius ya samu halartar shugabannin kasashen kawancen kungiyar. Wasu kungiyoyin al'umma biyu a Najeriya sun buƙaci majalisar wakilai da majalisar dattawan ƙasar su yi watsi da ƙudurin aniyar sayan sabbin motocin alfarma waɗanda harsashi ba sa huda su guda 465 wanda zai lashe sama da dala miliyan 56 don amfanin 'yan majalisun da jami'an majalisar. Rahotanni daga kafafen labaran cikin gida a ƙasar sun bayyana cewa wannan shiri ya kunshi rabawa 'yan majalisar dala miliyan 88 a matsayin kuɗin tallafi don rage raɗaɗin tsadar rayuwa. Shugabannin kungiyar SISLAC da na SERAP sun ce wannan gurguwar shawara ce wacce ba ta yi la'akari da halin yasin da talakan Najeriya yake ciki ba. Kana SERAP ta baiwa 'yan majalisar mu makonni biyu su sauya wannan matakin da suke shirin ɗauka inda ta ayyana su da rashin kishin ƙasa musamman idan aka yi la'akari da janye tallafin man fetur da gwamnatin ƙasar ta yi a 'yan kwanakin baya wanda ya haifar da hauhawar farashin kayan abinci da kayan masarufi na yau da kullum. A hirar shi da muryar Amurka, shugaban SISLAC Awal Musa Rafsanjani ya shaida cewa ya kamata shugaba Bola Ahmed Tinubu ya tabbata a cewa ba a saki wato bai saki sai wa ministocin shi da jami'an gwamnatoci wasu sabbin motocin alfarma ba ga fasarar hirar Peter Clotty da shugaban Sislak Awal Musa Rafsanjani.
Our reaction is that our financial situation in the country with the suffering that Nigerians are being made to suffer.
Yace matsalar ita ce gaskiya bisa la'akari da yanayin tattalin arzikin kasar mu da irin kuncin da 'yan Najeriya suke fuskanta. Bugu da ƙari kuma sayan waɗannan motoci ba abu ne da muke bukata ba a yanzu. La'akari da cewa akwai wasu motocin a ƙasa. Sannan la'akari da cewa sai mun ciyo bashi muke iya aiwatar da ayyuka. To me zai sa mu ciyo bashi dan sayawa mahukuntan motocin alfarma masu tsada? Mun yi imani cewa za a iya amfani da kuɗin da muke neman kashewa wajen sayan motocin nan wajen rage wa talakan Najeriya radadin tsadar rayuwar da yake fuskanta musamman ma ganin yadda suke hakuri da bukatunsu alhalin waɗanda suke riƙe da mukamin shugabanci a matsayin gudanarwa da kuma mahukunta ba su da niyyar hakuri da wani abu a zahiri ma abin da ke faruwa shine ƙarin almubazzaranci da muke gani da kuɗin al'umma wanda bai dace da irin halin da tattalin arzikin kasar mu yake ciki ba kuma bai dace da yanayin kuncin da 'yan Najeriya suke fama da shi ba ko kuma yadda suke ji.
An jima kadan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan gwamnatin Bola Tinubu a Najeriya ta barranta daga amfani da tsarin tsohuwar gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari da ta yi amfani da shi gurin baiwa al'umma tallafi a lokacin rage radadin talauci ko kuma lalurori na amfani da tsarin baiwa jihohi rawar da za su taka da kuma gabatar da muhimman ayyuka wanda zai shafi talaka kai tsaye. Kamar yadda jami'in yaɗa labarai a fadar gwamnati a Abuja Malam Abdulaziz Abdulaziz ya bayyana wa wakilin mu Umar Faruk Musa a wannan rahoto da ya aika mana daga Abuja.
Jihohi za su samu tallafi daga gwamnatin tarayya domin gudanar da wasu ayyuka waɗanda suka shafi talaka kai tsaye a misali abubuwan da suka shafi harkar kula da lafiya abubuwan da suka shafi samar da titunan da za su sauƙaƙe wa mutane ɗaukan kayan amfanin gona daga gonakinsu zuwa kasuwanni ko kuma ƙoƙarin samar da wasu tallafi da za a gazawa a manoma da kuma harkar lafiya ita kanta.
To matsalar asusu ko kashe kuɗaɗe a Najeriya ya ƙallaka akan maganar cin hanci da rashawa. Shin ya gwamnatin Tinubu za ta tabbatar cewa waɗannan kuɗaɗe da za a yi waɗannan muhimman ayyukan da zai sauwaƙa lalurori da janye tallafin mai ya kawo talaka zai inganta rayuwarsa ba tare da rashawa da cin hanci sun yi tarniƙi ga wannan tsarin ba?
To maganarka gaskiya ce, shi yasa ma wannan kokarin a ga cewa duk abin da aka yi bai kare a aljihun wasu mutane kalilan ba. Shi yasa gwamnatin take bin abubuwan a hankali duk da cewa an san mutane suna cikin wani hali ana buƙatar taimako yanzu ma kuma ana gudun a yi kitso da kwarkwata shi yasa ake bin abubuwan a hankali misali in ka tuna a kwanakin baya an yi maganar cewa za a tura masu 'yan Najeriya masu ƙaramin ƙarfi kuɗi ta susun ajiyarsu to amma daga baya masana da kuma 'yan ƙasa da dama suka yi ta nuna cewa wannan zai iya zama raguwar dabara domin wasu za su iya karkata waɗannan kuɗaɗe da sauransu a kan haka shi shugaban ƙasa a cikin waɗannan koke-koke ya sa ya ce to a dakatar da wannan hanya ta raba wa mutane kuɗi saboda kar a samu almundahana. Akwai rijista wadda a da gwamnatin da ta gabata ake da ita wadda su tattara sunayen waɗanda suke talakawa a ƙasar gabaki ɗaya da ita ake amfani domin bayar da wani tallafi na kai tsaye musamman na kuɗi ba za a yi amfani da ita su gwamnoni daga matakin jiha su yi wannan kidaya ta mutanen da suke ganin cewa suna buƙatar wannan tallafi sun daga can ƙasa a zo a taimaka musu.
Jami'in yaɗa labarai a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya kenan Abdulaziz a tattauna da ni da shi a Abuja. Wannan matakin da hikimomin da sabon gwamnatin ta fara ɗauka ya fara kuma jawo hankalin al'ummar ƙasar waɗanda suke ganin cewa lallai an fara yin tsarin da za a kawar da barna cin hanci rashawa da kuma babakere da aka zargi tsohon gwamnatin Muhammadu Buhari da aikatawa a lokacin da tana gudanar da irin wannan ayyuka. Mallam Nasiru Gwangwazo mai shiri ne kan al'amura a Najeriya ya yi tsokaci dangane da muhimmancin wannan tsarin da gwamnatin Tinubu ta fara da kuma yadda talaka zai ci moriyar kai tsaye da irin hikimar da ya kamata a bi domin tabbatar da an kawar da kowace matsala da za ta iya kunno kai inda yake cewa
kai alamun gwamnatin tarayya ta dan amsa koce-kocen mutane da aka dinga yi cewa akwai gyara-gyara a matakan sauka na sauƙaƙa cire tallafin man nan da aka yi kamar na sayan motoci da za a raba kamar abin da ya shafi magana taki da kayan abinci da za a fito da shi daga rumbun ƙasa abubuwa ne masu kyau aka gyaran hanyoyi da suka faɗa wanda suka lalace su ma duk za su taimaka da suke a ƙwarai da gaske.
Mallam Nasiru Gwangwazo kenan, Umar Faruk Musa muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kai tsaye, sa'annan kuma za a iya sauraron shirye-shiryen da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ko ga Aisha da ci gaban labaran duniya.
Yan kungiyar mayakan Rasha na Wagner da suka yi hijira zuwa Belarus kuma suke samun horo a nan suna sha'awar su kutsa kan iyakar Poland wacce ta kasance yar kungiyar kawancen NATO. Shugaban kasar Belarus Alexander Lushenko ya faɗa a cikin laha. Shi kuma shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya ce hare-haren Ukraine ba su yi tasiri ba a yayin da ya karɓi baƙuncin shugaban Belarus Lushenko da ya kasance babban aminin shi inda suka gana a St. Petersburg. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi alwadai da hare-haren Rasha musamman a cibiyar tarihin birnin Odessa da ɗaya daga cikin muhimman wuraren tarihin UNESCO. Harin sama da Rasha ta kai ya lalata babban cocin Odessa mai cike da abubuwan tarihi da sanyin safiyar jiya Lahadi, lamarin da ya sa Kiev ta lashe takobin ɗaukar fansa a sanadiyar lalata wurin tarihin duniyar mai muhimmanci ga UNESCO. Wannan al'amari na lalata wurin tarihi ya janyo suka. An kafa cocin wanda ya kasance na farko da aka fara kafawa a birnin Odessa a shekara ta 1794 a zamanin daular Rasha. Daga bisani an rushe cocin a ƙarƙashin mulkin Stalin a shekara ta 1936. An kaddamar da aikin sake gina cocin a shekara ta 1999 bayan rushewar haɗaɗɗiyar daular Soviet kana. Aka kaddamar da shi a shekara ta 2003. Harin saman ya kashe mutane biyu sannan akalla mutane 19 suka jikkata cikinsu har da yara. A ƙarshe Amanda Ilestad ta zira ƙwallo a minti 89 da yin wasan, lamarin da ya baiwa Sweden nasara da ci 2-1 akan Afirka ta Kudu a wasan rukunin G na kasar cin ƙwallon ƙafa ta duniya ta mata. Ƙwallon da ya zo a ƙurarren lokaci ya kawo cikas ga Afirka ta Kudu da ta fara kai naushin farko kana ta burge ɗan kallo da takale da mai ƙayatarwa. Afirka ta Kudu ta samu ƙwallo ne ta kafar Hilda Magaya a daidai minti 48 da yin wasa, inda ta yi barazanar ba da mamaki na farko a gasar. Nan ne kuma Sweden ta yunƙuro ta samu ƙwallo ta kafar Fridolina Rolfo. Daga bisani Ilesta ta zira wani ƙwallo da ya kai da kai yayin da ya rage minti guda kacal a kammala wasan, ƙwallon da ya baiwa Sweden nasara. Sweden da bata taɓa shan kayi a wasannin rukuni na cin kofin duniya ta mata ba tun shekara ta 2003 da ake zaton za ta doke Afirka ta Kudu cikin sauki, wadda ke matsayi na 44 a duniya a ƙwallon ƙafa ta mata, kwasan sai abubuwan suka rikice mata.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, rundunar sojin Najeriya da ke shiya ta shida a jihar Rivers ta sanar da lalata sansani yan kungiyar nan ta IPOB IPOB da ke tayar da kayan baya a kudancin kasar, inda ta kama makamai da dama yayin da al'ummomin yankin suke ci gaba da bayyana irin halin da suka samu kansu a ciki sakamakon ta'annace yan kungiyar ta IPOB. Wakilinmu a yankin Niger Delta Lamido Abubakar Sokoto ya aiko mana da rahoto akan haka.
Rundunar sojan Najeriya da ke shirya ta shidda a birnin Fatakwal tare da haɗin gwiwar jami'an tsaro na farin kaya sun samu nasarar lalata wani babban sansani da ke zaman mallakar 'yan ƙungiyar nanta IPOB da ke rajin ɓallewa daga Najeriya don kafa ƙasar Biafra a jihar Delta a cikin wata sanarwa mai ɗauke da sa hannun daraftan hulɗa da jama'a na rundunar sojan Najeriya Brigadier General Onyema Inwachukwu. Dace jami'an ta sun kaddamar da samamen ne a wani babban daji da ke zaman makoyar 'yan kungiyar ta IPOB a garin Asaba, kuma an samu nasarar kwato makamai da dama. Sanarwar da ta ce sojojin sun yi musayar wuta da 'yan kungiyar ta IPOB kamin daga bisani saranta a nakare. Brigadier General Onyema Inwachukwu duk a cikin sanarwar ta ce sun kama daya daga cikin 'yan bindigar ta IPOB kuma tare da kwato manyan makamai da suka hada da bindiga kirar AK-47 guda biyar da kuma wasu manyan bindigogi masu sarrafa kansu guda uku da wata karamar bindiga hadi kuma da wata bindiga kirar G3 da dai sauran wasu abubuwa masu fashewa. Dangane da wannan hali da aka shiga, yan yankin na Niger Delta da mazauna yankin na cigaba da bayyana ra'ayoyinsu.
I'm very happy by the present trials of the
Wannan yana cewa ne sunana Daniel Chinedu, yace gaskiya na yi farin ciki matuka da samun wannan labarin irin kokarin da sojojin Najeriya ke yi wajen tunkarar 'yan kungiyar ta IPOB. Dama abinda muka tsammata kenan tun a shekarun baya. Haka kuma yana da kyau mu lura da cewar kungiyar ta IPOB tana so ta tarwatsa sassan na Najeriya, kuma mu ba ma goyon bayan kafa kasar Biafra, kuma babu wata hujja da za a ce dan kana son ballewa daga kasa zuwa wata kasa ka ci gaba da kashe mutane ba tare da wani jinkiri ba, kuma duk wanda kaga yana goyon bayan kungiyar ta IPOB to karamin yaro ne. Kuma ina so in tabbatar maka da cewa duk mai shekara 58 zuwa sama baya goyon bayan kungiyar ta IPOB.
He is less than 50 years.
Halin da muke ciki gaskiya muna cikin halin da muna jin ratsin cewar mutanen nan za su sace kafa doka musamman har tsawon ta sati biyu. Idan baka manta ba, kwanakin baya sun yi irin wannan abin, kuma abubuwan ya durkusar da jama'a musamman mu 'yan kasuwa da muke neman abinda muka ci, kuma waɗansu kaya dokowa muka yi sai mun sayar mu bada kuɗi mu bai kai kuɗi a sake a bamu.
Masu sharhi akan al'amuran yau da kullum tuni suka fara tsokaci dangane da wannan nasara da rundunar sojan Najeriya ta samu. General Garus Gwalolo mai ritaya mai sharhi ne akan harkokin tsaro.
Ai dama ka san wannan IPOB din ba su karasar da nuni. Tuntuni suka kakkashe mutane a turanci sai ya ce wai masu harbi wanda ba sani ba unknown gunmen. Mutum sun hana mutane su fito kasuwa, sun hana mutane su yi komai, sun kashe wannan kasuwar wannan tarin ma ranar Monday ba dama ka fito, kuma mutane sai su ce wai unknown gunmen. Amma kaga shi wanda ya zo cewa Amisa din nan wanda yake ya san aikinsa ne, kuma ya san abu da yake. Har ma ta gefen Katsina din nan da Zamfara, ai kaga yanda su da kansu suke gudu sai an ta'adda.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.
A gaida Lamido Abubakar Sokoto, wannan shirin na zuwa ne daga Washington. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin dan adam. A yau ma shirin yana kan batun korar dan jarida gidan rediyon Al'ansar da ke Maiduguri a jihar Borno daga bakin aiki. Bayan da gwamnatin jihar ya korafi kan gidan rediyon. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Muryar gwamnatin jihar Borno Babagana Umar Zulm kenan lokacin da yake nuna bacin ransa kan irin abubuwan da ke faruwa a gidan rediyon Al'ansar. Amma kun da ya gabata ne dan jarida Adama Aliyu Ungulle
ya ba mu labarin yadda wannan fishi da gwamna ya nuna lokacin wata ziyara da shugabannin gidajen rediyon jihar Borno sai kaiwa gwamnan ya yi sanadiyar rasa aikin sa a matsayin mai gabatar da shirin rediyo mai taken arewa ina mafita. Adam ya shaida wannan fili cewa ba ma a shirin sa ake aikata waɗannan abubuwa da ake zargi ba.
Ka ce akwai ma ba a shirin ka bane, shin rediyon akwai wasu shirye-shirye da ake kushe gwamnati ne?
Akwai shirin siyasar Najeriya da ake yi, za a bada maudu'i a siyasar Borno an yi kaza, a jihar kaza, arewacin Najeriya an yi kaza, sai a kira waya ko waya faɗa ya bayyana ra'ayinsa akan inda ya ji hankalinsa. To daga baya saboda abubuwan nan an kawo ƙorafi-ƙorafi da dama wadda har yanzu ba a yi mana bayani daga ina kowa ne bane faɗa, amma an kawo ƙorafi-ƙorafi da dama cewa akwai wanda suke zagin junansu a ciki, wasu su kushe gwamnati ba su iya adawa ba, wasu na wuce gwana da iri. To don haka a wancan ma ya sa an daina kiran waya, an su kira ya kira ya masu taro da aka fara kanta sakonnin karta kwana SMS da kuma manhajar WhatsApp. Sai kuma akwai shiri na tafiya da gwaninka, shi ma shirin yadda 'yan siyasa su zo kowa ya faɗi ra'ayinsa ya yaba mai gidansa ya kushe wancan shiri ne, shi kaman commercial na kasuwanci ne wancan. Musamman min 30 a ciki ne ma ake wanda yadda jama'a suke ma shi har ya fi zafi ma fiye da siyasar Najeriya. To wannan shirye-shirye biyun shi ne 'yan adawa suke zuwa kowa ya koda gwaninsa ya kushe gwani.
A tsarin dokokin ai hukumar NBC in babu cin zarafi ko wasu abubuwa na batsa, shin kai a matsayinka na ɗan jarida kana da labarin cewa 'yan Najeriya suna da 'yancin su faɗi ra'ayinsu mai ma'ana?
Malam Nasiru, ko lokacin da muke gabatar da shiri zan yi tuna abokin aikina shi a Finance Bakura, wanda in bayanin ya tafi hutu ma ni nake gabatar da shirin siyasar Najeriya a Al'ansar. To da ni da Nazifi duk muna bayanin cewa kada a wuce gwana da iri, yana da kyau a sani cewa a sashen 39 kundin tsarin mulkin Najeriya ya bai wa jama'a damar faɗin albarkacin bakinsu amma ba tare sun wuce gwana da iri ba. Don wani lokaci ka san kiran waya, wasu za su kira wani bai san dokar rediyo ba, idan mutum ya kira sai ka ji ya faɗa magana bai dacewa, nan take sai ka ga mu janye layi ko a soja konsol a janye layi sai a ce jama'a mana aikin gafara, wani kuskure da mun ɗauki wani laifin a kanmu, kamar yadda muka yi bayani ya kamata a kiyaye harshe kundin tsarin mulki sashi 39 bai ba da iko a ci zarafin wani ba. To ko wajen ɗaukar rikodin murya ma ana kwabansu cewa kada ku wuce gwana da iri, in haɓa yanki za ka yi banda kama suna amma sai ka san iya lafazin za ka furta, saboda doka ne akwai hukumar NGC suna kawo takardun kweri suna ba da wani cewa a kiyaye, duk muna jan kunin sa wannan ɓangaren.
Kai wannan shirin naka Adamu na arewa ina mafita din nan, faɗa mana gaskiya ya shirin, aƙalla ya shirin akwai waɗanne abubuwa ne za ka iya tunowa waɗanda ba mamaki gwamnati ba ta jin daɗin su ake a shirin?
To Malam Nasiru, ni abin na sani a yanzu zan iya baka dama ko bayan mun gama waya ta kira duk wani kasa ne duguri daga watan Fabrairu shekara ta 2022 zuwa 20 zuwa 19 ga watan Fabrairu na wannan shekara ta 2023. Shirin da nake yi duk wani zai faɗa wa ni kai tsaye ba ma kawo wanda zai kushe gwamnati, saboda mu arewa ina masu kyawu manufar mu zaƙulo matsaloli domin a samar da maslaha a kai ga tudun kira samu fita, ba ma yi wani shiri da ya kushe gwamnati.
To sai dai gwamnan jihar Borno ta bakin mai taimaka gwamnan kan labaru Isa Gusau ta ce ai tuni magana ta mutu kuma kuskure ne aka samu a ɓangarorin, amma sam ba ta da masaniya kan korar ɗan jarida daga aiki.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Na farko dai gidan rediyon nan tana nan tana aikinta, kuma abin da ya faru gaskiya kuskure ne daga kowane ɓangare. Akwai kuskure daga ita gidan rediyon, akwai kuma kuskure daga wajen gwamnatin jihar Borno. Wannan su ne gaskiyar lamarin. Kuskuren gidan rediyo shi ne sun bar ma'aikatansu wasu daga ciki suna abin da suka ga dama. Misali yanzu ka san gidan rediyo gidan watsa labarai wani lokaci akan hatsari, misali ka bar ma'aikaci ya rika faɗan ƙaryayyaki ya rika musamman mangaru da ya shafi tsaro. ko kuma wasu manganu ne za su iya tada hankalin al'umma. To gaskiya abin da ya faru shine ita kanta gidan rediyon ina jin da shi wannan ma'aikatan sun dade suna da matsala da shi gaskiya. Kamar yadda na samu labari sun ce ba shine na farko ba ya sha kasancewa kamar misali yanzu a ce a bar mutum yana gabatar da wani shi sai zamana ya yi ta manganu wanda yake ba haka gaskiya a ciki ko magana zai tada hankalin mutane ko to wannan shi da abin da ya faru. Amma mu kan mu gwamnatance yadda muka yi abin akwai kuskure a ciki kamar misali na ba da umarni ko a je a kulle gani dai wannan kuskure ne.
Yanzu ne hali yake ciki shi ne dai yana ci gaba da aiki ba tare da tsangwama ba ko kuma har yanzu da sauran rina aka ba tsakanin shi gwamnatin jihar Borno da wannan gidan rediyo.
Ranar da abin ya faru ina jin bai kai awa uku ba gwamnan da ya ba da wannan umarni saboda ya fusata ya ga ya samu labarin abubuwan da yake tafiya musamman ana ta gadan abubuwa wanda kwata-kwata ba gaskiya ba ne su kansu gidan rediyon sun amince cewa sun kuskure amma ranar da abin ya faru shi gwamnan ya kira ni ya umarce ni ya ce in je gidan rediyo in je da tabbatar da cewa ba kulle ba in tabbatar da cewa sun koma shirin su kuma na zo na kira manajan gidan rediyon na je na zauna da shi na kira chairman na board din su na je na zauna da su ban bar wurin ba sai da aka bude gidan rediyon ina jin dakatar da gidan rediyon duka ba na jin ya ta da kwawa biyu na je na zauna da su sai da tabbatar da cewa duk matsaloli an kawar da su kuma gwamnan suna da wakili a gidan gwamnatin jihar Borno tun ranar maganan ya wuce gwamnan ya ci gaba aka bar su ci gaba da aiki kuma kaga mun tace a gidan rediyon nan gwamnan ai sai gabatar da gidan rediyon ma lokacin da aka bude shi akwai iska ba shawara cewa a hatsari ne kamar gidan rediyo ma mai zaman kanta zai zama na ofishin za su yi amfani da shi gwamnan shi a mulki na Allah ne ba zai hana gidan rediyo saboda ci gaba ne a jihar Borno gwamnan shi ya je ya je kwamishinan gidan rediyon lokacin da aka bude da kansa ya je kwamishinan kaga in kuma an kare yau shekara hudu da yake ba ta taba jin an ce an hada wani an dakatar da wani dan jarida ko a hana shi aiki ba to a takaice wannan shi ne abin da ya faru.
A kushi ma'aikacin gidan rediyon Adamu Aliyu Gurde wanda rediyon suka dakatar da shi domin ya tamkar shi ne aka huce a wuce a kansa ko kuma in ce sakamako na mataki ya fada kansa shin wani abu gwamnati za ta yi wa shi wannan dan talibin domin ya samu ya dawo aiki kasancewarsa shi ma dan jihar Borno ne.
Game da shi wannan ma'aikaci da aka koya gaskiya magana shi yanzu ban ma san an dakatar da shi ko wani abu ba amma kamar yadda na samu labari gidan rediyo suna da matsala da shi ina dauka ni a dauka ma suspending din shi a kai cewa za su mayar da shi wani lokaci ne an dakatar da shi ne na wani karamin lokaci gaskiya ba ni da masaniya amma yanzu zan bincika in yi idan ya kasance in za mu iya sa baki a mayar da shi ba za mu sa baki a mayar da shi saboda gwamnan in ba zilin ba bai da sha'awar a ce akwai wani saboda muna da matsala na rashin aiki muna da matasa da yawa wasu wanda suka gama karatu wanda har yanzu ba su da aiki kaga ba za mu so a ce a samu wani yanda yake aiki ya rasa aiki ba saboda haka kamar yadda ka faɗa zan bincika zan tuntuɓi gidan rediyo in ji menene ake ciki cin wannan in sun dakatar da shi wani irin dama ne za su iya ko su ba shi ko kuma in akwai wani wuri yake neman aiki yana neman taimakon mu in ya kama har duk wani magana da shi gwamnan ya saba ci a dake shi aiki a nori saboda rashin aiki ba abin amfani ba ne ba na bukatar haka gwamna gudun idan kai shi kullum kokari yake ya sawa mutane ayyuka ba za mu so a ce a wayi gari wani ba shi da aiki ba.
Masu sauraro kun dai je da ta kaya kan wannan takaddama tare da fatan gwamnatin jihar Borno za ta tabbatar da sama wannan dan jarida aiki don ya ci gaba da gura da harkokin rayuwarsa ta yau da kullum. Yanzu kan a madadin Nasir Adamu Elin Kaya daga nan birnin Washington DC ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
To ma jalla da wannan ne muka zo ga shirin mu na karshe labarai amma a takaice.
To a takaicen a jiya Lahadi shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky cikin wani sakon bidiyo da ya saba wallafawa a kullum ya sanar cewa an shirya wani taron majalisar NATO don tattaunawa a game da Ukraine wanda za a gudanar a ranar Laraba. Mai magana da yawun bakin NATO Oana Lungescu ya faɗa a ranar Asabar cewa Zelensky ne ya bukaci a yi taron a lokacin da ya tattauna da babban sakataren NATO Jens Stoltenberg ta wayar tarho inda ake sa ran za a tattauna halin da ake ciki sakamakon janyewar Rasha daga yarjejeniyar da aka cimma kusan shekara ɗaya da ya gabata wanda ya ba da dama a yi safarar hatsi daga tashar ruwan Ukraine ta Bahar Aswad.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai kuma can da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Amma kafin mu yi sallama da ku, bari mu yi amfani da wannan dama mu taya Alhaji, wato iyalan Alhaji Yunus Shitu da Alhaji Shehu Ibrahim da Dachiya murnar daurin auren ƴaƴansu Khalid da Mariya, wanda aka daura auren su a makon ƙarshen makon da ya gabata a birnin Jos dake jihar Plateau Nigeria. Da fatan Allah ba zaman lafiya. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na murya Amurka, musamman Aisha Ma'azu da kuma Dadi Balawi da injiniyan mu Mr. Jubair Babu Yakub, makeri ke sallama. Wassalamu.